بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a, wanda shine yammacin biyu ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2023, daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab, wanda aka sani da suna masallacin dandali da ke tudun wadan Zaria a Nigeria, a inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga suratul Qasas. Wannan shine darasi na biyu insha Allah. A darasin mu na jiya mun fara da takaitacciyar muqaddima game da wannan sura. A yau insha Allah za mu sake sauraron alarma Malam Ashir da zai karanta mana wasu ayoyi daga farkon wannan sura mai albarka, kafin mu ci gaba daga inda muka kwana. Allah ya saba da mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
لولا أن ربنا على قلبنا
المؤمنين.
جزاك الله خيرا واحسن اليك. Kamar yadda muka fara bayani a jiya a darasinmu na farko game da sunan wannan sura shine suratul qasas, wanda a cikin dukkanin qur'anai da maganganun malamai sunanta kenan, wanda wannan suna ya samo asali daga fadin Allah madaukakin sarki falam ma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Wato sannan Annabi Musa yaje gun wannan sarki nasa ya bashi labarin ababen da ya fuskanta na jarabawa wanda suka tirsasa mishi guduwa daga ƙasar Misra zuwa Madiyana, sai yake cewa anazawta min alqawmi adh-dhalim. Sai muka ambaci cewa dama su surori ana sa musu sunaye ne gwargwadon wata kalma ko wani ma'ana da ke cikin su wanda suka keɓanta da shi, tare da cewa ita wannan sura bata keɓanta da wannan kalma ta alqasas ba. Akwai wasu surori da aka ambaci wannan kalma a ciki, daga ciki akwai farkon suratu Yusufa, fadin Allah nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Daga ciki akwai kuma fadin Allah a cikin suratul A'raf, cikin qissar bil'am ibnu ba'ur, da Allah yake cewa a ƙarshen qissar faqasusul qasas da allahum yatafakkaru. Da akwai kuma cikin suratul Ali Imran wanda ita ce jiya ba mu iya hararuta ba, fadin Allah inna hadha lahuwal qasasul haqq wama min ilahin illa Allahu wallahu la wallahu illa wama min ilahin illa Allah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. To duk da haka amma ita suratul qasas ta fi sauran surorin wannan cancanta, saboda ta riga ta sauka, kuma saboda ita ta zo a gabanin su, kuma wadannan surorin suna da wasu abubuwa da suke kwanta da su. A jiya kuma mun ambaci cewa wannan kalma al-qasas masdari ce ko kuma ismul jins, wanda ke nuna a ma'anar ba da labari. Idan jam'i ne kuma sai a ce al-qisas, wanda shine jam'in kalman qissa, wanda yake jam'i ne ala wazni fi'la, kamar yadda zaka ce millatun milal ko qibatun qibat. Wannan sura abinda ke cikin da wasu muhimman kisoshi ne guda biyu, wadanda kuma aka tsatsaga su da fadin wasu ka'idoji da wasu hukunce-hukunce masu ban sha'awa. Kisoshin guda biyu, ta farko ita kisa Annabi Musa alayhi salam, wacce take kunshe da shafuka daban-daban wajen guda biyar a cikin kisar rayuwarsa. Akwai bayani game da haihuwarsa, bayani game da ƙuruciyarsa, bayani game da girmansa, bayani game da kuskuren da ya samu kanshi a ciki na kashe wani baƙin tsaye bisa kuskure, bayanin abin da ya faru da shi na fita daga garin Misra ya gudu zuwa Madiyana, da abin da ya faru na auren shi a can, da kuma abin da ya faru a dawowarsa na ganawa da yayi da Allah. Wannan duk suna cikin abubuwan da aka ambata wannan kisar ta shi. Sannan kuma a ɗaya kisar, ita ce kisar Qaruna, wani mutum wanda kuɗi suka halakar da shi, wanda da mutumin kirki ne cikin mabiya Annabi Musa alayhi salam, amma da Allah ya bashi wata dukiya ta ban mamaki, wannan sai ya halaka a sanadiyata. Wanda yana daga cikin muhimman jigon da sura ke karantarwa shine nuna hadarin da ke cikin mutum ya biye wa duniya ya sallama rayuwar shi gaba ɗaya gare ta dan ya same ta ko kuma dan ta iske shi inda yake. Waɗannan su ne muhimman ababen da ke cikin sura. Malaman tafsiri sun dunkula manufofin da wannan sura take ɗauke da su a cikin gaɓoɓi masu zuwa. Abu na farko shine ambaton kangarewar da Fir'auna yake da ita, da irin yadda yake wuce iyaka, wanda tun a farko zamu ji Allah ya ambaci cewa inna Fir'auna ala fil ard, yana da ɗagawa a bayan ƙasa. To surar ta zo don ta yi bayani akan ɗagawar da Fir'auna yake da ita, da kuma ƙarshen al'amarin da ya auku gare shi na halaka. Sannan surar ta zo don ta jefa wa mushrikan Makka ƙalubale akan cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne, shi sai yake ba da wannan labarin wanda ba su taɓa jin labarin ba. A Makka kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake da wannan labarin da Allah yake faɗa a cikin wannan surorin. Shi yasa ma aka fifita a bashi labaran tun yana Makka, kafin ya koma Madina ya makwabci Yahudawa, saboda kada wani ya samu shubhan cewa ai makwabtakarsa da Yahudawa ne yaji suna faɗa wannan abu zaka galibin kristoshin da suka shafi annabawa sai kaga duk a Makka aka saukar da su kafin ma ya makwabci Yahudawa ballantana wani ya ce haka abin mamaki kuma duk da hakan suna yawan cewa innama yu'allimuhu bashar ai wani ne ke gaya masa in hadha illa qawlul bashar in hadha illa sirrun yuqsam saboda Allah bai nufin waɗannan da shari'a ba sannan a wannan sura tana bayanin yadda sunna Allah maɗaukakin sarki take game da halakar da azzalumai Allah yana da wata sunna da wani ƙarfi nashi da yake amfani da shi da yadda azzalumi ya kai ga ɗaukaka da zalunci rana ɗaya sai Allah ya dargaje shi ya halakar da shi kamar yadda ya yi wa Fir'auna sannan surar tana ƙoƙarin gyara wa mutane yadda suke fahimtar duniya akwai wasu ƙa'idoji na rayuwar duniya wanda mutane sun yi amanna da su ɗari bisa ɗari a cikin surar za mu ji cewa Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa yana gwada wa mutane cewa da shi za su yi imani domin shi yake juya abubuwa kuma yana iya juya abubuwan da ke gudana a rayuwa saɓanin abin da aka sani game da al'ada kamar yadda ya tsiratar da wannan jinjiri Annabi Musa a cikin kogi cikin akwati wanda ya saɓa wa al'ada haka nan surar ta zo don ta kwantawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ta sa ya ji sauƙin damuwar da yake ciki na irin abin da yake faruwa na tsananin ƙaryatawar da ake yi masa waɗannan suna daga cikin muhimman ababen da suratu Al-Qasas ta zo don bayani a kansu Allah wadda kin sarki yake cewa ba timim masu karatun Al-Qur'ani jumhur suna karanta wannan kalma da idgham wato sinun da ke tsakiya in ka karanta ta ita kare zaka ce ne tin zaka ji akwai nunin a ƙarshe amma ba ta karantawa da wannan nunin din sai a idghamun ta a cikin mim a ce fa timim ne kun fa tin amma akwai wanda ke karantawa haka shine hamza hamza a cikin qura'u shi yana karanta wajen da izharu wannan ainihin wato annun da ke cikin harafin sin shi kuma Abu Ja'far yana karanta wajen a matsayin surufun muqatta'a harfa daban-daban mufakkaka wato cewa yake fa sa ma haka yake karanta rashi wannan kuma haka yake a cikin mushaf na Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda da yazo fassara wannan waje sai yake cewa fasimin qasam wannan kalma Ibn Abbas yace rantsuwa ce kuma Allah yana rantsewa ne to wannan kun ga ya saba abin da aka saba ji cewa duk waɗannan harufa wato suna matsayin wasu abubuwa ne da ba a san ma'anarsu ba wannan magana haka take amma Ibn Abbas anan sai yazo da wata magana sabanin haka Abdurrazzaq Sana'ani ya ruwaito wani asari a cikin sunan ɗinsa afwan a cikin musada a cikin musannaf ɗinsa daga Abu Bakar Al-Hudri yake cewa wata rana na shiga gidan Al-Hasan Al-Basri sai na tare yana sallah sai muka zauna ni da wani ɗansa muna tattaunawa akan wasu mas'aloli a cikin Al-Qur'ani yace bayan da Sayyidina Al-Hasan Al-Basri ya gama sallarsa sai ya fuskanci mu sai ya ce mana maza tuzakirani akan me kuke tattaunawa sai muka ce mishi algama ta malam muna tattaunawa ne akan fasimim da hamim da ire-irensu sai ya ce tilka fawatihu yaftahu Allahu biha alquran ya ce ai waɗannan ba wasu abubuwa ba ne illa kawai wani salo da Allah yake buɗe surori da shi sai ni Abubakar al-Hudri nake cewa na ce mashi inna maulan Ibn Abbas kala kaza wa kaza na ce masa to amma mu akwai wani bararren bawan Ibn Abbas ya ce mana malamin sa Ibn Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa wannan wajen rantsuwa ce sai mai riwaya yake cewa fama illa an dukira maulan Ibn Abbas fa qala da yaji an ambaci wannan magana aka ce kuma Ibn Abbas ne kuma ta saba wa abin da shi ya sani kuma shi ma malami ne Al-Hasan Al-Basri malami ne cikin tabi'ai sai yace inna ibn abbas kana min alqur'ani bi manzil yace gaskiya ne ibn abbas ana magana alqur'ani ba kan wallaka bane malami ne masanin alqur'ani wa kana umar yaqulu zakum fatal fuhuli yace umar dan khattab ya kasance yana mai take yana cewa wannan yaro ne da gari abokin tafiyan manya inna lahu lisanan qaulan wa qalban aqulan yace lalle harshen shi mai yawan tambaya ne zuciyar shi kuma mai yawan rikewa ce wa kana yaqumu ala minbarina hadha ahsibuhu qala ashiyata arafa fa yaqra'u suratal baqarati wa surata ali imrana yufassiruha ayatan ayatan yace kuma ibn abbas ya kasance yakan zo masallacin nan namu ya tsaya yi mana karatu da fassara ya karanta a suratul baqara aya bayan aya yana tafsirinta ya sake karanta suratul ali imran aya bayan aya yana tafsirinta duk wannan yana sunna maka matsayin ibn abbas game da sanin alqur'ani dan haka in ya faɗi wani ra'ayi to ba zai yi ai wurgi da shi kawai ba koda ya saba wa ra'ayinka saboda ba kan wallaka bane da haka sai al-hasan al-basri bai kara faɗin wata magana ba yace to gaskiya ne ibnu abbas babban malami ne aka alqur'ani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushi addu'a cewa Allah ya sallace alqur'ani sannan kuma ya koya ya iya agun malamansa tunda kansu zaid ibn sabit da su aisha radiyallahu anha da su umar dan khattab Allah ya kara musu yadda da kuma abin da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama masani ne na musamman game da al'amarin alqur'ani shi fassara shi ke ina fata mun gane wannan shi kuwa al-imamu al-hafiz ibn kathir al-dimashqi da yazo a cikin tafsirinsa tun a can farko inda yayi magana akan alif lam mim ta cikin baqara sai yake cewa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil huruf al-muqatta'a allati fi awa'il suwar malaman tafsiri sun yi sabani game da harufan nan da ke zuwa a farkon sura irin alif lam mim irin sad irin qaf irin nun irin yasin irin hamim da makamantansu malamai sun yi sabani game da su yace fa minhum man qala wasuna cewa hiya min matta asara Allahu bi ilmihi wannan yana daga cikin abin da Allah ya kebance kansa da iliminta Allah bai baiwa kowa ilimin su ba faruddu ilmaha ila Allah wannan malamai sai suka ce Allah ne ya san ma'anar wannan wuri ولم يفسرها بس فسر والنبا حكاه القرطبي عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود الامام القرطبي ابو عبد الله يا كاو irin wannan magana daga manyan sahabbai irin Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali da sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu yadda ga baki dayan su sannan a cikin tabi'ai wa qalahu ash-sha'bi wa sufyan wa rabi' imam ash-sha'bi ali ibn shirahid da sufyan ibn sa'id al-thawri da ar-rabi'u duka wannan shine maganganun su wa ikhtarahu abu hatim ibn hibban abu hatim ibn hibban al-busti shima abin da ya zaba kin wadannan duka malamai kenan wanda suke cewa allahu a'lamu bi muradihi bidhalika allah shi yafi sanin abin da yake nufi da suhamim da suqasim mim da makamantan su wannan ra'ayi na farko kenan ko mu ce ra'ayi na biyu mun ji ra'ayin abdullahi dan abbas ibn kathir ya sake cewa wa minhum man fassara akwai kuma malaman da suka fassara wannan kalmomi waɗannan kuma wa ikhtalafa ha'ula'i fi ma'anaha wanda suka yi fassaran kuma sai suka saba fa qala abdurrahman ibn zaid ibn aslam malam abdurrahman ibn zaid ibn aslam sai yace inna ma hiya asma'us suwar yace waɗannan kalmomin sunayen surorin ne da haka ake cewa suratu nun suratu qaf suratu yasin da makamantan su yace ai sunayen surori ne wa alaihi zamakhshari wannan ita ce maganar al-imamu jarullahi al-kashaf zamakhshari al-tafin shi tafsirul kashaf wa naqalu an sibawahi annahu nassa ala zalika sannan kuma malamai sun dauko maganganu daga imam an-nuhat sibawahi shi ma ra'ayinsa kenan cewa alif lam mim sajada yasin hamim da makamantansu duka sunayen surori ne wannan magana akwai hadisi da ke goyen bayanta wanda ke cikin bukhari da muslim fadin sahabban da ya rawaito cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subh yawm aljum'a alif lam mim sajada wa hal ata ala al-insan cewa ranan juma'a sallah asubahi taran juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta raka'a ta farko alif lam mim sajada raka'a ta biyu kuma ya karanta hal ata ala al-insan kaga sai aka kira sunan surar da alif lam mim sajada yanda cewa tun zamanin sahabbai ana kiran waɗannan surori da sunayen abinda yazo a farkon su da haka ya inganta ɗaya daga cikin ra'ayoyin cewa waɗannan surori abinda ke zuwa a farkon su shine sunan su na huruful muqatta'a kaga dai amma har yanzu ba a san ma'anar su bace ra'ayi na uku shine ra'ayin mujahid wanda mujahid malami ne da ya graduating daga makarantar Ibnu Abbas kaga haka ba mamaki zaka ji ra'ayin su yayi kama da juna yace alif lam mim ha mim wa sad fawatihu iftataha Allahu biha suwar mujahid yake cewa waɗannan kalmomi Allah ya buɗe surori ne da su aje ra'ayin shirin Hasan al-Basri shi kuma Ibnu Abbas kamar yadda muka ji tun farko yace rantsuwa ce kuma a wani ra'ayi ya ce sunayen Allah ne kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa wallahu a'lam wasu malamai kuma daga baya waɗanda suka yi ƙoƙari su zurfafa cewa sai sun gano meye ma'anar waɗannan kalmomi sai suka yi wani lissafi cewa abinda kalmomin suke nufi shine wannan kalmomi kamar acronym ne wato kamar an ɗauko farkon kalmomi ne daban-daban sai aka haɗa don su ba da wata ma'ana kamar yadda kake cewa neko kake cewa nefa kake cewa jam wa ek kaga haruffa ne daga kalmomi daban-daban aka haɗa suka ba da kalma ɗaya wanda duk wanda ya san ma'anarsa ya san me suke ne to sai wasu malamai suka ce wannan shi ma fa sin mim abinda yake nufi fa'un farkon harafi ne daga sunan wata bishiya sunan ta kumba wadda bishiya ce a aljanna wasu suka ce a farkon harafi ne daga kalma afahir sunan Allah lafazin sinin kuma suka ce farkon harafi ne daga kalma sidra wato sidratul muntaha wasu suka ce a farkon harafi ne daga sunan Allah as-sami'u wasu suka ce a ƙarshen harafi ne daga sunan Allah al-Quddus ni mun fa suka ce farkon harafi daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad ko kuma ƙarshen harafi daga sunan Allah ar-Rahim ko farkon harafi daga sunan Allah al-Malik wannan ne duka kakale-kakale ne da zurfafawa irin na malamai ko mun gane abin da yafi dacewa shine a tsaya akan cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wannan shine fassara da jumhurin malamai suka tafi a kai amma babu laifi a ambaci waɗannan saboda cike wuri don kuma wasu ranar in ka ji ka ce kai ma ka taba ci wallahu ta'ala a'lam sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin waɗancan ayoyin littafin nan ne mai bayani dalla-dalla tilka lafazi ne da ke nuna ishara zuwa ga al-ba'id amma anan ma'anarsa al-qarib wato hadhihi shi al-qur'ani wani lokaci akan ce tilka din ai nuni zuwa ga na nesa wani lokaci kuma sai a ce hadha zikrun mubarakun anzalnahu ko hadha kitabun anzalnahu ilayka ko inna hadha al-qur'ana da ire-irensu sai zama wannan na nan kusa ko kuma wancan na can nesa don aka ce wancan yana nuni zuwa ga uluwi kadari girman al'amarin al-qur'ani aka ce kuma wannan yana nuni zuwa ga kusancinsa ga zukata yadda yake saurin lautata zuciya da sanya mata imani al-mubin da aka faɗi a nan wato wanda komai nashi yake dalla-dalla kisa al-imamu as-sa'idi a cikin tafsirinsa yake cewa al-mubinu ko al-mubayyinu li kulli ma yahtaju ilayhi al-ibad qur'ani da Allah ya mishi tuffa da al-mubin yana nufin wato littafi wanda yake bayyana dukkanin abin da bayi suke bukata min ma'rifati rabbihim wajen sanin ubangijinsu wa ma'rifati huquqihi da sanin haƙoƙin ubangijinsu wa ma'rifati awliya'ihi da sanin masoya Allah wa ma'rifati a'da'i da sanin maƙiya Allah wa ma'rifati waqa'ihi wa ayyami da sanin irin abubuwan da Allah ya aikata da yadda Allah ya yaƙi kafirai da yadda Allah ya halakar da su wa ma'rifati thawabil a'mal wa jazaa'il ummal kuma qur'ani yayi bayani dalla dalla game da sanin sakamakon ayyuka da sakamakon waɗanda suka aikata ayyuka wannan aya ta tilka ayatul kitabil mubin ta maimaitu a cikin alqur'ani a wurare uku a farkon suratul yusufa wannan Allah tilka ayatul kitabil mubin da farkon suratul shu'ara'i fadin Allah ita ma tilka ayatul kitabil mubin da kuma nan cikin farkon suratul al-qasas sannan ta maimaitu a wasu wurare da wani dan canji kankani kamar a farkon suratul yunusa da inda Allah yake cewa tilka ayatul kitabil hakim farkon suratul yunusa da suratul luqman tilka ayatul kitabil hakim sai malamai suka ce to me yasa nan aka ce mubin can kuma aka ce hakim sai suka ce idan ka kalli suratul shu'ara da suratul yusuf da suratul al-qasas zaka ga sun zo da bayani din dalla dalla akan abin da suka mata nake so shi to zaka nan ya dace da a wasafa al-qur'ani da cewa mubin saboda cikin da abin da ke cikin surorin bayani ne mubin din in ka koma kuma ita kuma kamar suratul luqman da suratul yunus in ka tsaya ka kalla da kyau zaka kisoshin sun fi ba da muhimmanci a can akan abin da ke cikin su na hikima fiye da tafsir na kisoshin wato a can a suratul yunus da suratul luqman an fi damuwa da hikimar da zaka koya daga cikin kissa da haka ya dace a ce tilka ayatul kitabil hakim wannan haka malamai suka ambata sannan akwai wasu naza'ir wato ire-iren wannan lafazi da yazo kamar a farkon suratul hijri fadin Allah alif lam mim tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin kaga sai a ƙara lafazin alqur'ani sai ya zama anan wato an ƙara mai siffa shi alqur'ani dan ƙara fito da darajar sa fili domin yawan siffofi da sunaye yana nuna yawan falala da darajar abu ne da abin da ke da daraja da falala za ka samu ya da sunaye daban-daban gwargwadon darajar sa da falalar sa gwargwadon yawan sunan sa kisa Allah yake da sunaye 99 ko fiye ma da haka kuma ko wanda ma ista'khara biha fi ilmi al-ghaib indak ina fata muna gane haka nan a wani waje kamar cikin ra'ad Allah yace alif lam mim ra tilka ayatul kitabi والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون wannan duka maimaita wannan da ake ishara ana cewa waɗannan ayoyin littafi ne mai hikima waɗannan ayoyin littafi ne mabayyani waɗannan ayoyin littafi ne wanda aka saukan maka dan kai bayani duka wannan sun zo ne dan bayani akan sharafi da darajar alqur'ani mai girma Allah ya sake cewa natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna liqaumin yu'minun lalle Allah yace natlu muna karanta maka alayka a gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min naba'i Musa cikin labarin annabi Musa wa Fir'auna da Fir'auna liqaumin yu'minun dan ya akilun go naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi na'am bil haqqi da gaskiya liqaumin yu'minun dan mutane su yi imani lafzu at-tilawa da Allah yace natlu yazo da wato nunun da ake ce mata wato ta girmama kai Allah yana girmama kan shi yace muna karanta maka da yakon yace ina karanta maka Allah shi ɗaya ne amma yace muna karanta maka kuma inda yake yawan faɗin haka inna nahnu nazzalna dhikra da ire-iren su suna nan da yawa ana ce mata nunul mu'azzimi nafsahu nunin da take nuna mai girmama kansa to shi Allah ya cancanta ya girmama kansa amma sauran bayi ba kowa ne cancanta haka ba at-tilawa tana zuwa a cikin alqur'ani da ma'anoni daban-daban akwai ma'ana akalla guda biyar mashahurai waɗanda suke zuwa ƙarƙashin lafazin at-tilawa na farkon su shine mujarradin karatu al-qira'a kamar da Allah yake cewa innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata irin fadin Allah wa idza tuliyat alaihim ayatul lahi to wannan yana nufin wa idza quri'at innal ladina yaqra'una kitaballahi wato mujarradin karantawan sunan shi tilawa sannan ma'ana ta biyu bin bayan wani abu kamar da Allah yake cewa wal qamara idza talaha والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها دفر وطا إذن يبيو باير رانا كذا تلاها إذا تبعها سنن معنى توقشين الإنزال سوكد القرآن إمي جرما كما يدعى الله يتشوى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق الله يتشوى من الله صلى الله عليه وسلم وانشاننك آيوين اللاني نتلوها عليك بالحق منا سوكر مكة سودة جسكية حكا إيرم فدن الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن شيئا يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن تحكا أنه وجن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق معنى شيء ننزل عليك من نبأ موسى وفرعون منا سوكر مكة دلابار النبي موسى shi da fir'auna da gaskiya dan mutane su imani dan wasu mutane su imani sannan ma'ana ta hudu daga cikin ma'anan lafazin tilawa a alqur'ani akwai aiki da qur'ani wanda muka ishara a darasin da ya gabata shine kamar fadin Allah allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ay ya'maluna bihi haqqa amali wanda muka ba su alqur'ani kuma muka ba su littafi waɗanda suke aiki da shi yadda ya kamata ma'ana ta biyar talafazin at-tilawa ita ce karas da labari rahotan labari kamar yadda Allah yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman ay wattatlu ma tarwihi shayatinu ala mulki sulaiman bokaye sun biye wa labarin ƙarya wanda shedanu suke karatuwa game da Annabi Sulaiman shedanu suna karanta labarin ƙarya cewa Annabi Sulaiman wai yayi bokanci yayi kaza yayi kaza sai Allah ya zarge su cewa suna biye wannan labari na ƙarya hakanan kamar fadin Allah usluma uhiya ilayka ka bada labari ka ruwaita musu abinda aka karanta maka haka irin fadin Allah watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina ai irwi alaihim ka karanta musu ka karas kai an ga maka labarin to kai ma ka ga wasu wannan ma'anonin guda biyar sa daga cikin ma'ani al-zahira na lafazin at-tilawa shi yasa kamar yadda malamai suke fara kullun mu guje wa fassara al-qur'ani da hadisi da surar larabci mu da abin da aka fassara al-qur'ani da hadisi kai kokari ka koma ka ji mai malamai masana suka fada ka koma ibn jarir koma ibn kathir koma al-imam al-qurtubi koma abu hayyan koma kashab jarullah koma nisbai mabambanta ka ji mai malamai masana harshe masana al-qur'ani suka fada game da fassara wajen in ba haka ba za ka dinga fassara da surar larabci na zamanin da kake rayuwa shi ko qur'ani ba a zamanin da kake rayuwa ka sukar da shi ba haka ba dole ya zama abin da kake fahimta a karan farko shi abin da aya take nufi ba kenan ina fata mun gane wannan Allah ya ce min naba'i Musa to wannan lafazi na min har ila yau shi ma yana zuwa da ma'anoni daban-daban wanda a cikin alqur'ani ya zo da ma'ana sama da dozin guda kamar yadda wani mawaki yake cewa atatna min bi tabyinin wa ba'din wa ta'lilin wa bid'in wa intihai wa ibdalin wa za'idatin wa faslin wa ma'anan an wa ma'ana an wa fi wa ala wa ba'i yace min tana zuwa mana da ma'anoni mabambanta yanzu wannan tanan me yake ma'anar ta kenan wasu malamai kamar ibn ashur wa min qablihi az-zamakhshari suna cewa wannan min tabi'iyya wato natlu alayka ba'da nabai Musa wa Haruna, muna labarta maka wani sashi na labarin annabi Musa wa Fir'auna, da annabi da kafirin nan Fir'auna. Saboda mene suka ce? Saboda li anna al-qissa huna zakarat ba'da ma hadatha bayna ar-rajulayn. Qissa annabi Musa da Fir'auna anan ta ambaci wani sashi ne na abinda ainihin wato ya faru tsakanin Musa da Fir'auna. Kaga babu labarin cewa aje a gayyato bokaye a tafi gari a gayyato su a zo a sa rana a zo a tsaya a yi muƙabala da sauransu. Kaga duka wannan labarin anan, zaka wani sashi ne na labarin kenan. Min kamar yadda muka ji cewa tana zuwa da ma'ana daban-daban a wannan baiti da muka ambata. Kaga atatna min li tabyin wa ba'd wa ta'lil wa bid'in wa intihai, dau kenan biyar kenan ko, wa ibdal wa za'idatin wa fasl wa ma'ana an wa fi wa ala wa ba'i. Goma sha Ibn Hisham a cikin zabin shi Mughni al-Labib shi ya haura da su ma har zuwa 15, kuma dukkanin su sai ka fahimci yadda suke zuwa cikin Alkur'ani. In ba haka ba za ka dinga fassara kalmomi a da yawa cikin Alkur'ani ba daidai ba. Alal misali, alal misali ba wai min babil istigraki ba, da yace min tana zuwa dan ta nuna li tabyin wato li bayanin jins, dan ta yi bayanin jinsin wani abu. Wanda Allah yake cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Aga min rahmatin ay min jinsi rahmatillah, duk wata irin ni'ima da ka sani da rahama Allah ya bude ta ba wanda ya sai riki. Haka wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati minhum maghfirata. Wannan ayata da ayat da mutane suke ruda fassara da Allah ya ambaci sahabbai ya ambaci falalarsu, sai ya ce Allah ya yi alkawari wa waɗannan sahabban zai ba su daga cikinsu wanda suka yi aikin ƙwarai. Wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati minhum, Allah ya yi ma alkawari ma wanda suka yi aikin ƙwarai suka yi imani a cikinsu maghfiratan wa ajran azim. Sai wasu suka ce minhum anan, to tana nufin ashe ba dukansu bane, kuma an ce minhum, to wannan kwata-kwata ba haka bane. Abinda aya take nufi min jinsihim, su sahabbai in dai a cikinsu kake to Allah ya karba yakin, in ba a cikinsu kake ba to baka cikin wannan aya. Da haka aka ce minhum, da Allah ya ce kawai wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati maghfiratan wa ajran azima. So da dumuwa sauran mutane inda mai aikin kirki sai mu ce muna da garanti, amma ba kuma da wannan garanti, su ko suna da garanti. Da haka aka kebance su da minhum. So kaga minhum din na ƙara tabbatar da Allah ya yarda da aikin sa ne. Amma idan mutum yana da kaikayi a zuciyarsa sai ya ce minhum tana nufin ba dukansu ba. Da kuma sai ya dauko waɗanda yake jin haushi ya fara ware, sai ce to wannan babu shi, wannan ma babu shi. Kaga ya halaka akan rashin sanin fassarar Al-Qur'ani. Wannan minhum kenan, min bayaniya kenan. Ita kuma wadda kenan wajen da ake cewa min tab'idiyya tana yawan zuwa cikin Al-Qur'ani dan nuna abu wani bangare, kaman wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga wani sashen abin da muka azurta ku, wato kar ka ciyar da abin da aka baka duka. Wala tabsutha kullal basti, ko mun gane to anan min tana nufin mene? Wato tab'idiyya, hatta haka na fadin Allah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, ay tunfiqu min ba'di ma tuhibbuna. Ita ce ake cewa tab'idiyya. Akwai wanda ya kira da suna ta'aliliyya, da yace menene wa ba'd wa ta'lil, kamar mene? Kamar fadin wanda ke zuwa da ma'anan sababi, kamar fadin Allah min ajli zalika katabna ala bani isra'ila, ay li ajli zalika, a sanadiyar haka kenan muka rubuta bani isra'ila wannan. Haka nan kamar fadin Allah yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq, ay li ajli as-sawa'iq. Ita ke cewa min ta'alliya. Abu kuma take nuna da yake wa bid'in, wato ibtida'ul ghaya, ko take nuna inda abu ya fara. Kamar fadin Allah subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram, ay ibtida'an min masjid al-haram. Dan ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma sai yace kuma wa badli akwai kuma take zuwa domin badali wato take wakiltar wani harafi kamar da Allah yake cewa araditum bil hayati dunya min al akhirah ay araditum bil hayati dunya badalan min al akhirah ko badal al akhirah lan tubni ankum amwalukum wala auladukum min Allah ay badal Allah shay'a wannan yake suratu Ali Imran akwai da yake ce maza'ida min za'ida inda yake wasu malamai suna kyamar a kirata da haka amma ba matsala bane ce mata da aka yi za'ida wato min yar kari bai nufin akwai kari alqur'ani a suna ne da malamai masana arabiya suka sa mata da haka aka santa da suke fada ba sa nufin kari alqur'ani hazali ma ina da kyau mu sani cewa galibin malaman arabiya na farkon zamani to kwararrun malamai ne alqur'ani sun fi mu yan baya sanin alqur'ani da sanin darajarsa da alfarmarsa kuma an san su da alqur'ani kafin a san su da arabiya irin su kisai irin su hamza ibn abi bin zayyad irin su az-zajjad da makamantan su duk waɗannan malamai ne na qira'at to kar kai zargin waɗannan za su faɗa abin da zai aibata alqur'ani babu wannan zargin a kansu da ka suka ce mata za'ida abun da yake nufi da za'ida wanda inda zance ne ga magari inda ba zancen Allah bane zaka iya tsame ta a wajen kuma ka tarar cewa ma'anar ba ta karye ba kamar kuma ta tasqutu min waraqati illa ya'lamu wama tasqutu min waraqati zaka iya cewa wama tasqutu waraqati zancen yana na yadda yake kamar fadin Allah ma tara fi khalqi rahmani min tafawut zaka iya cewa ma tara fi khalqir rahmani tafawuta ma'ana ba ta kare ba kamar fadin Allah ma faratna fil kitabi min shay'in zaka iya cewa ma faratna fil kitabi shay'an wannan fa a kiyaye inda ba qur'ani bane shi zaka iya cewa wannan inda profit din wani yaro ne saka gyara ne kace ba kiyasa ka wannan amma qur'ani ba a cirewa wannan ita daga cikin misalan min al-za'ida ragana akwai wanda yake ce mata min al-fasila wata ke zuwa dan rabe tsakankanin zance kamar yadda Allah ya ce wallahu ya'lamu al-musliha min al-mufsid kaga ta rabe tsakankanin su biyu bambanci tsakanin al-muslih da al-mufsid kamar kuma fadin Allah hatta yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dake cikin suratu Ali Imran akwai take zuwa kuma da ta zauna a magurbin an da yace wa ma'ana an kamar da Allah yake cewa fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ay an dhikrillah an ya kamata ta zo a wajen take sotul zumar go haka kuma kad kunna fi ghaflatin min hadha ay an hadha take sotul anbiya haka nan tana zuwa da ma'anar fi kamar da Allah yake cewa aruni madha khalaqu min al-ard ay aruni madha khalaqu fil ard kana binnan min al-ard go fil ard kamar da ma'anar fi kan haka nan idan nudi al-salati min yawm al-jum'a ay fi yawm al-jum'a haka nan kuma ta zuwa da ma'anar ba'un kamar da Allah yake cewa yanzuruna min tsarfin khafi ay yanzuruna bi tsarfin khafi ta cikin suratul shura wannan sai sa ko bari wa misalan na haka to sai mu tsallaka kan fadin Allah annaba da yace natlu alayka min naba'i musa in aka ce annaba shine al-khabaru labari amma ana kawo shi da lafazin naba'u ne dan ya nuna wani gagarumin labari wanda ya kamata a zauna a saurare shi wanda ya kamata a ruwaice shi wanda ba ga magari bane ba ga magarin labari bane da ga Allah ya ce an bai ta salun anin naba'il azim anin naba'il azim haka wa kullan naqusu alayka min anba'ir rusul in ga Qur'ani ya ce naba'u yana nufin labari gagarumin labari Allah ya ce natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun wannan labarin ashe yana amfanin mutane ne masu imani kawai wanda bai da imani to labarin bai da amfani gare shi kafiri da munafiki da wanda bai dada Allah ba zai ga cewa wannan labarin ba wani abu bane shi a gunsa baya ganin falalarsa baya ganin fa'idarsa wannan shine a takeice ma'ana ayar ayar da ita da ta bayanta ko ta kafin ita suna da wasu fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko akwai bayani a ciki akan girman sha'anin alqur'ani da Allah ya kira shi da suna tilka ayatullahi to tilka ayatul kitabi wato tilka da aka ce nuni ne zuwa ga girman sha'anin alqur'ani sannan kuma wannan kissa ta annabi Musa da abokin husumar Fir'auna wannan yana nuni zuwa ga cewa kissa ce mai girman al'amari a wurin Allah a wurin musulmi a cikin alqur'ani wata tambaya da malamai suke yawan yi a irin wannan wajen shine me yasa Allah ya maimaita ambaton annabi Musa da Fir'auna a cikin alqur'ani kusan a dukkanin izufofin alqur'ani guda 60 babu inda ba ambace shi ba me yasa wani annabin za a ambace shi so daya za a tsara jin labarin sa wani so biyu wani ma ba ambace shi gaba daya ba ambace shi ba da kamar da Allah yake cewa minhum man lam naqsus alayka amma shi annabi Musa me yasa aka yawaita ambaton kissarsa a cikin alqur'ani kusan a ko ina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 9 ya bada amsa akan wannan tambaya yayi doguwar magana bala mu karanta ta bala mu ambaci kulasar maganar ne a inda yake cewa ambaton da ake yi wa annabi Musa da Fir'auna a cikin alqur'ani ya zo ne dan bayani akan wasu abubuwa wanda suke masu kishiyantar jura shi annabi Musa ya kai matuƙa wajen sanin Allah da imani da Allah da yarda da Allah har ma yana magana da Allah shi kuma Fir'auna ya kai matuƙa wajen kafirci da kangarewa har ma yana da'awar shi Allah ne wani lokaci ya ce ana rabbukumul a'la wani lokaci ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti da haka ana ambaton ababe ne masu karo da juna guda biyu dan nuni zuwa ga cewa wannan duniya haka take wannan duniyar fada ne tsakanin ƙarya da gaskiya fada ne tsakanin abu mai nagarta da mummuna fada ne tsakanin abu wanda yake mai kyau da marar kyau yace kuma baya ga haka saboda kamantakekeniya da ke tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki masu yawa ta fuskar yawan al'ummar kowanne daga cikin annabawa wannan yana da al'umma da yawa har ma ranar alkiyama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga taron al'umma annabi Musa sun taho har sai yayi fatan ma ina ma da al'ummar shi ta wannan fuskar na biyu ta fuskar gwagwarmayar da annabawa wannan suke guda biyu gwagwarmayar annabi Musa ta yi kama da gwagwarmayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tirsa su zuwa ga yin hijira kamar da manzo Allah ya tirsa su zuwa ga yin hijira yayi karo da manyan kafirai su Fir'auna da Hamana da Karuna kamar da manzo Allah ya tirsa mai karo da manyan kafirai irin su Abu Jahal irin su Utba da makamantar su annabi Musa yayi jihadi yayi yaki kamar da manzo Allah ya tirsa mai jihadi ya yaki annabi Musa ya sha wahala hatta da mabiyansa kamar da manzo Allah ya tirsa mai sha wahala da wasu cikin mabiyansa sune munafikai kaga sun yi kamar su tana da yawa shi yasa zaka ga annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen fahimtar sakon sallah a lokacin Isra'i dukkanin annabawa da annabi ya gamu da su babu wanda yake da experience irin na annabi Musa da ya gwada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan salloli sun yi yawa ba za a iya ba kaga shi ya yake da experience din sa ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa wannan salloli guda 50 ba za mu iya su ba da aka yi ba annabi shawara alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ta komawa ana ragewa har suka koma biyar din nan da aka annabi Musa yana da falala a kan Allah ya saka mai da alheri imajin a ce sallolin nan guda 50 ne yanzu biyar din ma ya ake fama eh yo sharban ka misali da a ce za ka yi sati kullum sallah biyar ana yin ka da su inda kai ba liman bane kai ba ladan bane wata da liman ba da ana ajiya a ce minti biyar jiran lada da an san da yin lati to inda a ce 50 ne su kadai ra'ayi take na auni to annabi Musa kaga ta nan ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen mene wajen ainihin wato rage mana yawan sallolin nan. Haka nan kuma Ibn al-Qayyim shi ma a cikin Jila'ul Afham fi salati was salami ala khairil anam sai ya ƙara bayani akan wannan matsala yake cewa Annabi Musa kissa da ke cikin Al-Qur'ani an yawaita kawo ta ne dan a nuna abin da ke cikin labarin Annabi Musa da Fir'auna na abun koyi ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuma aikace an ga manzon Allah yana koyi da haka domin ka koma kissar da ke cikin Sahih Bukhari ta yaqin Hunain wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an ci nasara an tara ganima mai yawa yazo zai raba ganimar yazo raba ganimar ya dinga dauka yana bayarwa anan ne aka samu wasu cikin munafikai wani ya tsalle yayi tsaurin ido ya shafa wa irin shuka ya dubi tsabar idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hadhihi qismatun ma urida biha wajhullahi yace ba wani nan wannan ba dan Allah yake ba wannan san kai yake manzo Allah yake ka shiga uku idan ni ban yi dan Allah ba wai dan Allah Allah ya amince da ni ya aika mun da wahayi ko kuma ku kasa amincewa da ni akan rabon abin duniya manzo Allah ran shi ya baci sai ya tuna yace rahimallahu akhi Musa laqad uziya akthara min hadha fasabar yace Allah ya gafata wa dan uwana Musa an cutar da shi fiye da wannan amma yayi hakuri kaga annabi da aikace yana aiki da wannan fa'ida ga wanda yake so mu dinga aiki da ita idan da aka cutar da kai sai ka tuna an cutar da wani fiye da kai hakura idan da matarka ta cutar da kai sai ka tuna ka ce rahimallahu nabiyallahi yusuf ko misali laqad azahu an-nisa'u akthara min hadha fasabar mata sun fitar da shi fiye da haka ya hakuri idan da wani ya cuce ka addininka ko rayuwarka sai ka tuna an cutar da Annabi Musa an cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su ma duka hakuri suka yi ba su fitar da ba manzo Allah ya tuna wannan labarin na Annabi Musa sai yayi hakuri yace an cutar da Annabi Musa fiye da haka to sai malamai suka ce wata cutarwa yake ishara ne cutar da aka Annabi Musa wanda ya hakura da wasu suka ce yana nufin sharrin da aka wa Annabi Musa aka ce ai yana da gwaiwa a jikin al'aurar wanda sai da Allah ya kaddara aka ga tsaraicin sa karara a cikin mutane ya je yana wanka a kogi ya rataya ainihin wato kayan shi akan dutse yana fitowa ya ga dutsen ya ruga da gudu ya bi shi yana dutse ka bani kayana dutsen nan bai tsaya ba sai dai kawo shi tsakiyar badalar gari kowa ya gan shi aka gane cewa wanda suke cewa yana da gwaiwa a shekariya suke to shine Allah yake bada labari a wuraren mabambanta game da wannan abu da dan cewa an cutar da Annabi Musa ya ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha ya ku wanda kai imani kar ku zama kamar cutar da Annabi Musa alaihi salam Allah ya tsarta da shi daga cutar da suka mishi domin shi ya kasance a wurin Allah mutum ne wanda yake da fuska a wurin Allah baya ga waɗannan fa'idojin da malamai suka fitar wasu malaman sun ƙara bayyana wasu fa'idoji da yawa wanda ba zai yi ambace su anan ba amma bale fi ishara zuwa ga kasancewar hakan yana nuni zuwa ga ibda'i na alqur'ani zuwa ga dadin salon zancen alqur'ani kissa ce kwaya daya qur'ani ya maimaita ta a wurare sama da 60 amma babu inda zaka zo karantawa kace bari in tsallake aina jita a wuri ka kamar yadda yanzu inda zaka kalli wani film kallo na farko don ka zo kallon shi na biyu insha Allah horin da zaka so kai bari kai forin ka wuce da za baka wani labari zaka zo ana ƙara bai wa zaka ce Allah wani ka da mu labarin nan ran nan ma ka faɗa mana shi mun shiga uku mun dade mana shi amma in ka garanta kisa Annabi Musa a cikin Bakara ba za ka wadatu da cikin Ali Imran ba ba za ka wadatu da cikin nan kafas ba ba za ka wadatu da cikin ainihin shu'ara'i ko yunusa ko da ke cikin kasa abin nan namli ko da ke cikin duk inda za ka karanta ba kowace za ka ga tana zaman kanta ne kuma ta wata fa'ida da tsaya ba ta da ita kuma ba wanda take warware daya suna ƙara wa juna ƙarin bayyana labarin ke wannan ya nuna ibda'i na alqur'ani da salon zancensa da ya gagaru kowa kuma yana tabbatar da cewa alqur'ani kenan sakon Allah ne magana shi ne ba magana dan adam bane yan uwa masu albarka saboda kurewar lokaci za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe insha Allah sai mu tashi a fadin Allah inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتئنا لهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.